Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 41, 16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilowatt 1530 a matsakaicin zango. Masu aron ma jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Murai Arewa da Alol da kuma Niya dukkan sa zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Yau Laraba 29 ga watan Yuni shekara ta 2016 daga nan gundumar Colombia tare da Ladan Ibrahim Ayawa da kuma sauran abokan aiki. Sahabu Imam Aliyu ke farin cikin kun kamo tashoshin sashin Hausa a safiyar nan. Ga kanun labarai.
Da safiyar yau ne Prime Minister kasar Turkiya Binali Yildirim ya yi kira da haɗa kai yayin da ake ƙarin samun mutanen da suka mutu ya kai 36 harin da aka yi a tashin jirgin saman kasar. Wani bincike da ake gudanarwa a majalisar dokokin wato na Amurka da aka kai harin a Amurka da ke Benghazi na kasar Libya cikin shekarar 2012 wanda ya dalilin mutuwar mutane 14 an kawo ƙarshensa. Jiya Talata wata rana ce da kasar Birtaniya ba za ta manta da ita ba, domin ko ita ce ranar farko da Prime Minister David Cameron ya gana da shugabannin kungiyar tarayya Turai a Brussels.
To a gaishe ka.
To wurin baka misali, jiha ne da ke karban kuɗi naira biliyan 5 ko 6 ko 7 a wata, yau tana karban naira biliyan 1 da miliyan 500, albashinmu naira biliyan 2 da miliyan 400.
Gwamnan jihar Naija a Najeriya Abubakar Sani Bello kan matsalar karancin kuɗi. Ƙungiyoyin addini da na farar hula a Najeriya da jamhuriyar Nijar suna tallafa a marasa galihu musamman a cikin wannan wata da ake ciki na azumi. Sannan muna tafe da shirin demokradiyya yau. Yanzu ga labaran duniya.
Masare, assalamu alaikum. Da safiyar yau ne Prime Minister kasar Turkiya Binali Yildirim ya yi kira da haɗa kai a daidai lokacin da mutanen da suka mutu a harin bom da aka yi tashar jirgin saman kasar ke karuwa zuwa 36. Daya daga cikin 'yan majalisar zattarwar gwamnatin kasar ya ce cikin adadin da suka mutu har da su 'yan kunar bakin waken su uku waɗanda suka iso tashar jirgin cikin tasi da yammacin jiya Talata, inda da farko suka shiga buɗewa mutanen da ke zirga-zirga a wannan tashar a wani harbin na mai kan uwa da wabi, kafin daga bisani suka tada bom musamman da suka ga 'yan sanda sun kusa kai gare su. Ministan Shari'a Bekir Bozdag ya ce mutane da yawa sun ji rauni. Da farko mahukunta sun ce waɗanda suka ji rauni sun kai 147, amma daga bisani adadin ya haura haka. Wakilin muryar Amurka da ke Istanbul Dorian Jones ya ce ɗaya daga cikin 'yan kunar bakin waken ya tada nasa bom ɗin ne a wajen tashin jirgin, inda mutane ke sauka daga jirgi, kuma wannan wurin sautari zaka taras da shi cike da ɗan mutum suna jiran abin hawa. Kana sauran biyun ko an yi imanin cewa sun yi kokarin shiga cikin tashar wanda yake cike da 'yan sanda, amma ba su samu nasara hakan ba. Sai dai kawai yanzu ba wanda ya ɗauki alhakin aikata wannan ɗanyen aiki wanda ya zo daidai da lokacin da gwamnatin ƙasar take fama da tagwayen barazanar masu tsananin kishin addini da ke kudu maso gabashin ƙasar. Sai dai da yammacin jiya Talata, wani jami'in leƙen asiri na ƙasar Faransa ya shaidawa muryar Amurka cewa wannan aikin ta'addancin ya fi kusa da 'yan ƙungiyar ISIS fiye da Kurdawa da ke ƙasar. Sai dai kuma bai wani ƙarin bayani ba game da wannan labarin.
Wani bincike da wakilai na jam'iyyar Republican majalisar wakilan Amurka suka jagoranta game da harin ta'addancin da aka yi a ofishin jakadancin Amurka da ke Benghazin ƙasar Libya shekara ta 2012, wanda ya dalilin mutuwar Amurka hudu an kawo ƙarshensa jiya Talata ba tare da samun wani sabon shaida a kan rawar da tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka a lokacin Hillary Clinton ta ɗauka a wannan lamari ba. Hillary wacce ta bi sawun wannan bincike sau da kafa a shekara ta 2011 a watan Satumbar shekara ta 2010, wato ranar 11 ga watan Satumbar shekara ta 2012, ta fada wajen wani yakin neman zaben ta cewa kwamitin binciken na majalisar wakilai bai samu wata hujja ba da zai haifar da wani rudani sakamakon da aka fitar na binciken farko. Hillary ta ce don haka yanzu babu wani abu illa kawai a sa mai da hankali gaba. Sai dai da yawan 'yan jam'iyyar ta Republican da ke cikin tawagar wannan bincike sun ce laifin rundunar sojan ƙasar ce da ta suka ki ɗaukar matakin da ya dace nan da nan lokacin da wannan al'amari ya ya uku. Shugaban tawagar binciken ɗin dan majalisa Trey Gowdy ya ce ba wani sojan Amurka da aka tura a Benghazi duk kuwa da umarnin da shugaba Barack Obama ya bayar shi da sakataren harkokin tsaro na wannan lokacin Leon Panetta.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka da ke nan birnin Washington DC. Jiya Talata wata rana ce da kasar Birtaniya ba za ta manta ba domin ko ita ce ranar farko da Prime Minister David Cameron ya gana da shugabannin kungiyar tarayyar Turai a Brussels bayan da Birtaniya ta fice daga cikin kungiyar. Ana sa ran Prime Minister ya fuskanci tsauraran tambayoyi yadda kasar ta Birtaniya ta shirya ficewa daga kungiyar. Da yake taron shugabannin kungiyar jawabi, shugaban kungiyar Jim Clark ya ce ina son Birtaniya ta bayyana dalla-dalla menene matsayinta game da yadda za ta fice cikin wannan kungiyar, sai dai ba yau ba, ba kuma gobe ba. Sai dai shugabannin kasar ta Birtaniya ga bisa dukkan alamu ba su nuna wata azabbabi ba wajen bayyana wannan matakin ficewarsu daga cikin kungiyar. Hasalima Cameron cewa zai yi murabus ne sakamakon wannan kuri'an raba gardamar da 'yan kasar suka jefa. Ya faɗa ɓalo-ɓalo cewa wanda zai gaje shi ne ke da alhakin yin wannan aiki, sai dai zai yi share fili ne kawai ta amfani da dokar kungiyar ta 50, kuma duk waɗannan ba za su faru ba sai cikin watan Satumba. Sai dai kasar Faransa da wasu sauran kasashen kungiyar sun bayyana shakkunsu, suna cewa da zaran kasar na ƙara jan ƙafa wajen ficewa, to hakan yana iya haifar da matsalar tattalin arziki ga kungiyar, domin dai yanzu haka waɗannan wato bayanai ficewa da Birtaniya ta yi ya haifar da digirgire a harkan kasuwancin kasashen da ke cikin wannan kungiyar. Jonka ya ce ba za mu bari mu ci gaba da kasancewa cikin halin rashin tabbas ba har na wani tsawon lokaci.
A cikin wannan satin ne za a sake koma kotu akan tuhumar da ake yi wa wasu ƴan jarida na kasar Morocco da ake zargi da karya dokar tsaro ta kasar. Babban laifi ko da ake tuhumar su da aikatawa shine horar da wasu ƴan jaridar kasar amfani da wata sabuwar hanyar amfani da manhajar wayar salula. Kungiyar Amnesty International ta ce ana tuhumar waɗannan ƴan jarida su biyar ne da ƙoƙarin ganin sun cusa halin rashin da'a ga ƴan ƙasar, musamman ma wa gwamnati wadda hakan kuma zai tozarta martabar ta idanun duniya. Muddin da aka tabbatar da wannan laifi, to ana iya yanke musu hukuncin ɗaurin shekaru biyar a gidan yari. Biyu daga cikin dai ana tuhumar su da cewa sun samu tallafi daga ƙasar waje ne domin gudanar da wannan aiki. Jaridar da ake kira Dutch NGO Free Press Unlimited, wadda sananna ce a ƙasar ta Morocco, ita ce ta samar da wannan manhajar wadda zai iya taimaka wa waɗannan ƴan jaridar ƙasar Morocco rubuta labari da wallafa shi ba tare da matsala ba. Sai dai ƙungiyar ta Amnesty International ta kira ga ƙasar ta Morocco da ta jingina wannan tuhuma da take wa ƴan jaridar, domin kuwa sun samar da wannan manhajar ne da zai sa a iya rubuta labarai cikin sauƙi. Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashin Hausa na Murya Amurka na Washington DC. To madalla, jihohin Najeriya suna ƙara fuskantar ƙarancin kuɗi ta bayan nan wajen bayyana haka. Ita ce jihar Niger wacce matsalarta ta sa ta fara tunanin ko ta fara biyan ma'aikatanta wani kaso na albashinsu, mataki da ƙungiyar ƙwadagoro ta ƙasashen jihar ta ce ba za ta saku ba. Ga Mustapha Nasiru ba tsari da cigaban wannan rahoto.
Comrade Yaya Idris Indaku shine shugaban kungiyar kwadagon jihar Niger.
Ba mu da ba wannan magana ba ta zo duniya ba, kuma ba zai taba zo duniya ba. Ba mu da biyan albashi a percentage, ba mu ba wannan biyan ba. Ba san albashi sai a biya kowane ma'aikata full albashin sa. Ba alkalm wannan alkalm ka dauka da gwamnati ba. A biya rabin albashi ko a biya albashi akan percentage.
Ko batun cewa batun akwai karancin kuɗi daga farar gaman ba matsalar ku bane?
A'a, ai karancin kuɗi kana wasa da gwamnati. Lokacin Allah samu yafiyamu wa aka gama. Ba gama kowa ba. Yanda da alamur yake dai mun ba ruwa mu da wannan karancin kuɗi.
To akan wannan matsalar dai gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya kira taron masu ruwa da tsaki akan sha'anin mulkin jihar domin tattauna wannan matsala. ga kuma abin da ya shaida mun bayan kammala taron.
Eh, nayi bayan da mutane yau kan halin da muke ciki na ta maganar kuɗi na jiha da kuma irin matsalolin da ke nan, yana za a kasafin kuɗin da ke zuwa daga gwamnatin tarayya. Daga bayan da na yau da mutane, ina ganin kamar mutane sun gamsu.
Kamar wani matsayi abin ya kai?
To, wurin baka misali, jiha ne da ke karɓan kuɗi naira biliyan 5 ko 6 ko 7 a wata. Yau tana karɓan naira biliyan 1 da miliyan 500. Albashin mu naira biliyan 2 da miliyan 400.
Yanzu a matsayin albashin ma'aikatan yake, za a iya bi ci gaba da biya ko ku akwai wata dabaru da za ku yi?
Ah, albashin gwamnati abinda muka samu da shi za mu yi amfani. Gwamnatin tarayya za su ba mu wani ɗan agaji kuma wanda yake a ciki, kuma za mu sake ƙara musu. So, ko da ba su samu kuɗinsu gaba ɗaya ba, za su samu kusan duka. Haka dai nake gani.
Babu shakka dai matsalar rashin kuɗaɗen biyan albashin na neman kaiwa intaha a nan jihar Niger da ke da ƙarancin kamfanonin samar da kuɗaɗen shiga. Ko a makon jiya ma ma'aikatan ƙananan hukumomi 19 daga cikin ƙananan hukumomi 25 na jihar Niger sun gudanar da yajin aiki na kwanaki 3 saboda rashin biyan albashin ma'aikatan. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Ƙungiyar Izala a Najeriya kuma ta kashe fiye da naira miliyan 2.5 domin tallafa marayu da mata da mazajensu suka mutu da kayan abinci da kuma tufafi, musamman cikin wannan wata na azumi, kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Nasiru Adamu Ilkaya ya aiko mana.
Sunana Fatima Abdullahi, ina jin farin ciki sosai bakar Umar. Na yi farin ciki sosai ba kaɗan ba.
Marayu kenan a babban birnin Najeriya Abuja suka taru don karɓar tallafi daga ƙungiyoyin jin ƙai da kan tara gudunmawar daga ɗaiɗaikun mutane. Wannan dai na gudana ne ƙarƙashin lemar ƙungiyar Ahlus Sunna ta Najeriya Izala da kan tara sunayen marayun, har ma da matan da mazajensu suka rasu da ba su tallafin, inda kuma kan ɗaunoyin karatun yara marayun don kaucewa aukawa su gararan bakan tituna. Alhaji Sa'idu Musa Yalwa shine shugaban kwamitin marayu na babban birnin tarayya.
Yanzu abin da Allah ya hore mana wannan kalma ka sayawa zaurawa da marayu, man sai shinkafa aka tsase indomi katan 75, sai man gyaɗa katan 12, wanda shine wanda muka raba. Muka sami tiramin atamfa wajen 505, abubuwan da Allah ya hore mana kenan wannan kalma ka raba a yau.
An tattara waɗannan muhimman kayayyaki na gudumawa, shin kuɗin su zai kai kamar nawa?
Alhamdulillah, daga jiya kiyasi ne muka je da safe miliyan 2.200, kafin yamma abun ya haura miliyan 2.600. Abin nan kwakiyar sai abin nan muka ce.
Shugaban Izala Sheikh Abdullahi Balalo ya faɗi muhimmancin tallafin har ma ga 'yan gidan yari.
Mai ɗan tara kaɗan a baya in ya fito kamar an 'yanta wuyarsa. Allah ya ce fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masgaba yatiman za maqarba aw miskinan za matarba. Ku 'yanta wuya, to yanzu ba bayi kenan ku je gidan fursu na irin wayannan a fidda su dawo zuwa ga iyalansu a musu nasiha, sai su zamanto mutanen kirki. Sannan zawarawa a ci gaba da taimaka musu, ba taimaka musu ba kawai, a yi ƙoƙari a samu kuma wasu aurensu. Bayan an koya musu sana'a, mu za mu iya ƙoƙari mu koya musu sana'a. Sauran mazaje kuma a yi ƙoƙari a taimake su don a aure su, saboda da yawa daga cikin matan Annabi ya aure su don tausayawa. To ya kamata kuma masu mata ɗaya da masu mata biyu da masu uku su samu daman ƙarawa, domin a fidda waɗannan ƴaƴa namu, ƴan uwa namu, iyaye, zawarawa, don su samu nutsuwa, su samu gidajen aure.
Da alamu akwai muhimmanci ƙwarai wajen shigowar al'umma ga tallafawa marayu da 'yan gudun hijira a lokacin da gwamnatin Najeriya ke kamfar kuɗi da hakan ya sanya aniyar nemo lamuni ma don biyan albashin ma'aikata. Nasiru Adamu Ilkaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
In kana da shi ana tare da kai, in baka da shi ba mai shawara da kai. Malam idan Allah talaka bawan Allah.
Haka nan a jamhuriyar Nijar ma wata kungiya mai zaman kanta da ake kira ONG Give One ta rarraba kayan masarufi ga fursinoni domin taimaka musu, saboda ta lura cewa sauran jama'a suna manta da rukunin wannan jama'a idan suka tafi kurkuku, kamar yadda wata daga cikin wakiliyar kungiyar ta yi bayani.
Sunana Aisha Ahmadu. Mun zo nan gane da sunan kungiyarmu da ake ce ma Give One Project. Babban mu ko shugabanmu shi ne Mr. Chon. Donc mun zo nan gane don mu kama abin ga 'yan kaso, mu kawo musu taimakonmu, saboda mun gani mutane ne da in aka kawo su nan ga ba mai kula da su, kuma wani bi ana manta da su. Donc yanzu da yake watan alfarma ne na Ramadan, donc muka tuno da su, muka ce bari mu kawo musu taimako. Cikin taimakon nan kuma akwai gari, akwai madara, akwai sukari, akwai sabon ga sabuni, akwai oriba ciki, akwai kuma ruwa da lol ciki. Duka wannan abubuwan su ne muka ce bari mu kawo musu taimako mu kadan da muke iya musu, saboda mutanen ga gaskiya kowa san cikin wani irin hali suke.
Mai magana da yawun fursunonin da ke tsare a gidan yarin Yamai Umar Muhammad ya yabawa wannan yunkuri na Give One Project.
Mun gode da kungiyar nan da suke muna taimako musamman cikin wannan wata na Ramadan, wanda bawa yake son taimako wanda baya da. Ba mu da abin da za mu ce musu, sai dai mu ce Allah ya saka da alheri, Allah ya ba su gidan aljanna.
Kamfanoni masu zaman kansu ma ba a bar su a baya ba wajen tallafawa masu karamin karfi a wannan lokaci na Ramadan da ake bukatar jama'a su yawaita taimakawa waɗanda ba su da shi. Kamar yadda kamfanin Soleil Levant ya shirya wani taron buɗe baki ga nakasassun unguwar Kwara ta Gi ta marasa galihu da ke kewayen birnin Yamai, ga abinda sarkin makafin wannan shiya ke cewa.
Inda duka taimaki kaman gazeyu, taimakon nan Allah na karba shi da hannu buibu. Su ma da kansu duk sun ka kawo mun wannan, muna fata Allah su kama musu kullum, muna fata Allah ya sa ka samu ya samu kwanciyar hankali.
A farkon watan na Ramadan, hukumomin kasar Nijar sun kaddamar da wani shirin sayar da cimaka akan farashi mai rahusa ga mazauna yankunan da ake kyautata zaton su ne suka fi bukatar tallafi, sai dai talaucin da jama'a ke fama da shi a wannan lokaci na damana musamman a yankunan karkara ya sanya mutane da dama ciza yatsa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mummuni Barma.
Ni dai na haihu ranar Lahadi, sai ina daki ni dai rabuwana da shi na karshe mu da bude shi ranar Alhamis da daddare. Amma ƴar uwata ta ce duk yayi sallah da asuba ranar Juma'a, daga nan ne ya fita. Mu a zaton mu ya tafi shago ne, mu a da sumayen ta hawo shi har dare shuru, har gari ya waye shuru. Namarin ya fuskanci.
Za mu kawo muku wannan rahoto na wani mawaƙi Ado Ɗaukaka da aka sace a jihar Adamawa cikin shirin Hantsi. Yanzu karfe 1 da kusan minti 17 na dare, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana. Ga shirinmu na gaba.
Demokradiyya a yau.
Cikin shirin za mu sake leƙa batun tsadar rayuwa a Najeriya. Jama'a masu sauraro, mu assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Mun so mu duba batun dakatar da asusun kuɗi na gwamnan jihar Ekiti a bankin Zenith da hukumar EFCC ta yi. Ganin yana ikirarin rigar kariya da tsarin mulki ya bashi ta hana a yi masa haka. Amma saboda matsalar tsadar rayuwa a Najeriya muka sauya alƙibla. Za ku ji wannan shiri nan gaba da ikon Allah. Shugaba Muhammadu Buhari ya ce nan da shekara ɗaya da rabi wasu jihohin ƙasar 13 za su wadata ƙasar da abinci musamman shinkafa. Shugaban ya bayyana haka ne a daren Litinin lokacin da yake jawabi a zaman buɗe baki da ya yi da 'yan kasuwa waɗanda ya gayyata a fadar gwamnati a Abuja. Mun nemi jin ta bakin hadiman shugaban ƙasan kan wannan batu, amma ba mu yi dace ba. Cikin watan huɗu bayan da shugaban na Najeriya ya koma gida daga ziyarar da ya kai ƙasar China, na tambayi kakakin shugaban ƙasa Garba Shehu batun tsadar rayuwar.
Sha'anin hauhawar farashin kuɗin abinci ya faru da yawa daga ciki saboda ƙaranci na dala. Ƙaranci na dala ɗin nan kuma babu gwamnati da za ta ce tana jin daɗin wannan hali, ba gwamnati ce take wannan ƙaranci ba. Duk wanda yake yau a ƙasar nan tamu, duniya gaba ɗaya, dama ai illar tattalin arzikin Najeriya dogaro da man fetur. Shi kaɗai.
Ajiyewu.
Daga hali ɗin gwamnatin ta ɗebo kuɗin. Ta ɗiba a je a shigo da kayayyakin nan za a yi ta ɗurowa ana kawowa. Amma shi shugaba abin da yake gani. Maganin abin nan maimakon ma dogaro da na ƙasashen waje. Allah ya ba mu arzikin ƙasa, Allah ya ba mu arzikin jama'a. Mu noma namu, mu ciyar da kanmu. Yau China ɗin nan da muka je miliyan 200,000, mutum biliyan 1,200,000 Allah ya ba su da yunwa. Abin da shugaban Muhammadu Buhari ba, idan har China za ku ciyar da kanku, mu da muke da miliyan 170 ya ba za mu iya ba saboda za mu kama maka
haje yawa wai zance da ake gaba aka hada dungurungun matsalar gaba ɗaya dai maganan abincin nan ne saboda babu shi a cikin gida kuma na waje bai zuwa akwai wani
Najeriya abin da nake so in ce maka shine
eh
yana maka ciwo kuma ga irin matakan da yake dauka idan akwai shawara ko wasu suna da ita ko ɗan jarida ko wani manomi ko wani abu gwamnati abu da take gwamnati ce ta jama'a sai a faɗi mataki wata kila a ce a shi gaba Muhammadu ba matakan da kake dauka ba mu gamsu ba mu gata mu shawara
ya Allah mallam shehu ko wani daga cikin hadiman shugaban kasar yana sauraro ga wata shawara ai ya sani mu babu waɗanda suka fi kusantar jama'a kamar malaman addini da sarakunan gargajiya shehu Dairu Bauchi yana daga cikin waɗanda suka yi kira a rukunin farko ga gwamnati kan wannan batu na bude kan iyaka mun saki tuntuɓar sa domin jin hali da ake ciki musamman cikin wannan wata na azumi
azumin bana ya shigo wa mutane da zafi saboda yawancin mutane ba su da abinci ba su da kuɗi a hannu abin ya zo musu da kaddara mai zafi saboda haka ne ba irin na bara ko na bara wata ko wani an wata bara ba na lebu nan da Allah ya kawo shi da zafi saboda ba kuɗi a hannun mutane kuma ba abinci
na'am
saurin kasa
haka kun yi kira ba kai kadai ba har da sarkin musulmi da gwamnatin Sokoto da sauran kun yi kira cewa a gwamnati ta sake duba wannan mataki da ta dauka na rufe kan iyaka shin wannan na da nasaba da wannan magana na rashin abinci da kuka yi ne
eh to ai zafin da ya ishi mutane ne wato a nan kasar yanzu mutum 75 cikin 100 ba sa cikin jin dadi masu jin dadin kadan ne saboda kulle hana shigowa da abinci da aka cikin kasa kuma nan cikin kasar ba mu da abinci waka mun Allah ya jarrabe mu akwai wasu buhuna da yawa wanda suka kone cikin kasuwannin Kano gobara da ake guda biyun nan saboda haka muke jin tausayin ƴan uwa wanda suke fama da rashin abinci da rashin abin hannu muka ce gwamnati in shawara ne aka bata ta rufe ta hana abinci shigowa tun babu abinci to wannan shawaran ba ta yi amfani ba ya kamata a sake a ji tausayin mutane a shigo da abinci tun da ba abinci yanzu ai za a yi noma amma ai sai an yi noman tukuna abinci ya zo hannun mu sannan mu tare na waje kada ya zo tun da muna da namu na hannu amma tun ba mu da namu an ta an hana wani shigowa ai kaga mutanen sun garabaita saboda haka nake cewa ana cewa wai mai jin zawayi ba zai yi kai hakurin tona maka shadda ba saboda haka muke kira har yanzu mu daina kiran bare gwamnati ta yi hakuri ta duba tausayin jama'a ta budewa abinci su shigo su kawo mana abinci in mun yi noma mun samu abinci a rufe a hana kowa kawo nasa kuma mun da namu amma yanzu dai namun bai isa ba tun da mutane suna kuka suna kara kuma abin tausayi sai wanda yake yawo ko kuma yake jin magana mutane san abin da ake ciki na tausayi akwai wahala sosai
haka Sheikh Dairu Bauchi wannan kira da akwai wani abin da kuka fahimta daga bangaren gwamnati abin da yasa ta dauki wannan mataki
ya sun fada sun ce wai mu ma za mu yi namu noma kudi suna ana wadda kudin tarayya akan shigowa da kaya saboda haka a rufe mu ma za mu yi noma ai sai mun yi noma mu abun ya zo hannun mu tukuna sannan mu sallame na mutane
to in she kun sa gwamnati ta fahimci cewa wannan da aka rufe din ai ba da kudin gwamnati ake shigowa da yan kasuwa ne suke shigo da shi ko
ita sun fi mu sanin irin waɗannan abubuwa mu dai abin da yake damu tausayin jama'an mu
to a kira da kai ina gani kana da zarafin gani shugaban kasa kana da tunanin watakila kwayi kungiya ko kuma kai a matsayinka kwane ka nemi gani shugaban kasa da kansa kamar a masa magana kan wannan batu
ai abubuwan shi kansa ai ya fi ni sanin halin da kasar take ciki kuma ni abin da zan iya yi magana wanda nayi kuma ina fatan aji ba sai mun yi gariya mun je wajensa ba in mun je wajensa ma ai magana za mu yi ya ji yanzu ma ai ya ji ta
Sheikh kuna da labarin cewa ya samu labarin ganin nauyi da ke kansa watakila al'amura ya sa bai ji ba
sai nauyin da yake kansa nauyin jama'a ne jama'an da suke cikin wahala cikin yunwa ai dole ya ji nauyin su suma in akwai wani nauyi banda wannan ma
kana ji ko kira da za a yi ko kuma akwai abin da za a faɗa wa masu hali a cikin al'umma ganin hali da jama'a suke ciki su ma su tallafa
to ai masu halin na Najeriya ai taimakon su ba zai ishi kasar ba ai ba zai idan suna yi amma ai ba zai ishi kasar ba halin da suke ciki yanzu abin da ba ake kiransa gwamnati wato mutane ne za su kukan abin da suke so su samu ba su da iko su same shi ko ta hanyar kuɗi ko ta hanyar gayya sai gwamnati. Mutane suna jin tsoron wani sharri, ba su da iko su ture sharrin ko su hana shi zuwa da wajen kuɗi ko wajen gayya sai gwamnati. To in an faɗi wannan sai waɗansu mazaje ana kiransu jan siyasa sai su tsaya gaban mutane ce abin da kuke nema na alheri wanda ba za ku iya kawo wa kanku ba sai gwamnati. Wanda ya gagare ku sai gwamnati za ta kawo ku zaɓe ne in na zama gwamnati wallahi zan kawo muku wannan alheri. Kuma sharrin da kuke tsoro kada ya same ku koko kuna da shi kuna so a rabu da shi ba za ku iya raba kanku da shi ba koko ba za ku iya kare kanku da shi ba sai gwamnati. To ku zaɓe ni duk abin da ya gagare ku na alheri zan kawo muku shi, duk abin da ya gagare ku turewa na sharri zan ture muku shi. To shi da an yi haka da su sai a ba su ko shekara huɗu kamar yadda muke bayarwa a Najeriya ko shekara biyar kamar yadda wata ƙasa za ta ke bayarwa. Sai a duba shin alherin da ya mana alkawari wanda ya gagare mu ya kawo mana, sharrin da ya gagare mu turewa da ya alkawari zai ture mana ya ture mana. To shi ne za a ke duba cikin shekara huɗu ko biyar ɗin na wata ƙasa. Wato wannan shi ne amfanin gwamnati na siyasa. Ai ko mai gida in ba shi da abinci a gidansa zai bashi ya je nemo wa gidansa abinci balle gwamnati da take da kuɗi.
Haka to ganin ka ambaci zancen zaɓe wannan gwamnati fiye da shekara guda kuma jama'a sun yi ɗokin wannan shugaban ƙasa ya samu shugabancin nan, shin a matsayinka nan mai mu'amala da jama'a me kake tunanin jama'a game da wannan gwamnati ta sauke wajibci da ke kanta kuke gani?
Ta sa gaba tana yi dai amma har yanzu ba cimmarwa ba.
To akwai uzuri da za a iya mata wani uzuri game da wannan hali da take ciki ko kuma dai ana ganin gazawa ce na shugabanci?
Eto abun ne da yawa amma kuma da an yi abun da ya fi damuwa komi yawan abaya ko abun da ya fi damuwa sai a gabatar da abun da ya fi damuwa mafi muhimmanci kamun a yi muhimmi.
Haka.
Kuma abinci ka shi ne komi muhimmanci a zaman duniya.
To yanzu akwai abin da ake iya yi wa jama'a magana game da wannan hali da ake ciki?
Abin da za a yi musu abu biyu za a gaya musu a ce su yi haƙuri kamar yadda shi gwamnati yake mishi a yi haƙuri ɗin ko da yake na gaya maka mai jin zawayi baya jin a yi haƙuri a tona masa shadda. Kuma a yi ta addu'a Allah ya kawo sauƙi.
Masu sauraro da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokuraɗiyya a yau na makon nan, sai kuma mako mai zuwa da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Sheikh Dahiru Bauchi da Chubahiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Ali zan dakata in yi sallama da ku. Mu zama lafiya. Jama'a yanzu kuma ga karatu daga Alkur'ani mai tsarki.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تنمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير صدق الله العظيم.
To Allah sa mu dace. Yanzu kuma ga shirin mu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice.
Da safiyar yau ne Prime Minister ƙasar Turkiyya Binali Yildirim ya kira da haɗa kai a daidai lokacin da mutanen da suka mutu a harin bom da aka kai a tashin jirgin sama ƙasar ke karuwa zuwa 36. Daya daga cikin 'yan majalisar zartarwar gwamnatin kasar ya ce cikin adadin da suka mutu har da su 'yan ƙunar bakin waken su uku waɗanda suka iso tashin jirgin cikin tasi. Wani binciken da jam'iyyar Republican take jagoranta game da harin ta'addancin da kai a ofishin jakadancin Amurka da ke Benghazi na kasar Libya cikin shekarar 2012 wanda ya dalilin mutuwar Amurkawa huɗu an kawo ƙarshensa a jiya Talata ba tare da samun wani sabon madogara ba. A kan rawar da tsohuwar sakataren harkokin wajen na wannan lokaci Hillary Clinton ta ɗauka da cewa ya saba. Hillary wacce ta bi sawun wannan bincike sau da kafa a 11 ga watan Satumbar shekarar 2012 ta faɗa a wajen yaƙin neman zaɓenta cewa kwamitin bincike na majalisar wakilai bai samu wata hujja ba da zai haifar da wani ruɗani sakamakon da aka fitar a binciken farko. Jiya Talata wata rana ce da kasar Birtaniya ba za ta manta da ita ba, domin ko ita ce ranar farko da Prime Minister David Cameron ya gana da shugabannin kungiyar tarayyar Turai a Brussels.
To madalla ga shi kada haka ko Allah ya kawo mu karshen shirin a safiyar nan, sai can da hantsi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da maimaicin shirin ciki da gaskiya. Kamun na madadin Ladan Ibrahim a yawa da taya ni gabatar da shirin da Chuba Hiro Dido ne da kula da akin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Malam Charles Hall da Eric Amasa, anan ni sahabo Imam Ali Zan da aka ta in sallama da ku, mu zama lafiya.